Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyar da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci, yanzu ma Mahmud Lalo ne tare da Amina Buhari Auna. Muka shigo da wani sabon shirin a wannan yammaci, inda za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da cece-kuce dangane da gargaɗin da dakarun Najeriya suka yi wa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International na cewa za su rufe ofishinta da ke Najeriya, bayan da kungiyar ta fitar da wani rahoto.
Irin wannan zargi ba yau aka fara yin sa ba, ganin cewar aikin da suke yi yana da muhimmanci, ba ma so mu riƙa jayayya da su.
To yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku, shin ya kuke kallon wannan takaddama? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alama ƙari wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. An fara tattaunawar sulhu tsakanin Amurka da Taliban a yau dinnan Litinin a haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Ba a samu jami'an gwamnati ba a lokacin da aka buƙace su domin tattaunawa akan taron da aka gudanar. Wakilin musamman na batun neman zaman lafiya a Afghanistan, Zalmay Khalidzad, ya jagoranci tawagar Amurka a wurin tattaunawar, wadda ta haɗa da wakilan Pakistan, Afghanistan, Saudi Arabia da haɗaɗɗiyar daular Larabawa, a cewar masu jami'an Taliban da Pakistan a hirarsu da muryar Amurka. Amurka na zargin wasu abokan kasuwancin tsohon mai bawa shugaban Amurka Donald Trump shawara akan harkan tsaro Michael Flynn, su biyu da aikin kamun kafa ma kasar Turkiya a Amurka. Waɗanda ake tuhuma sun hada da ɗan Amurka Bijan Kisin mai shekaru 66 da kuma ɗan kasar Turkiya Ekim Alptekin mai shekaru 41. An bayyana tuhumar a yau dinnan Litinin a kotun da ke birnin Alexandria da ke jihar Virginia a kusa da birnin Washington DC. Amurka ta ce waɗanda ake zargin sun yi aiki da Flynn, wanda shi ne tsohon mai ba da shawarwari akan harkar tsaro na shugaban Amurka Donald Trump. A shekara ta 2017 kafin ya kore shi a ƙasa da wata ɗaya. Rubu'i ko ɗaya bisa hudu na ayyukan gwamnatin tarayyar Amurka zai tsaya cik daga ƙarfe 12 na daren ranar Juma'a, muddin fadar shugaban Amurka ta White House da 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka suka kasa cimma jituwa kan sabon kasafin kuɗi, ciki har da zancen gina katanga tsakanin Amurka da Mexico, kamar yadda shugaban Amurka Donald Trump ke so don dakile kwararowar bakin haure. Tuni dai aka amince da kasafin kuɗin gudanar da rubu'i uku na ayyukan gwamnati zuwa watan Satumba mai zuwa. To amma sauran kasafin kuɗi ya haɗa har da na tafiyar da harkokin ma'aikatar tsaron gida, mai yiwuwa kuma har da kuɗin gina katanga, wanda mai muhimmin alkawari ne na yaƙin neman zaben Trump na shekara ta 2016. To amma dala biliyan 5 da Trump ke bukata daga jimlar dala biliyan 20 na gina katanga na samun matukar turjiya daga 'yan Democrats da wasu 'yan Republican, wanda ke haifar da shakku kan yiwuwar ginawa. 'Yan Democrats sun yi tayin abin da ba zai wuce dala biliyan 1.6 ba saboda inganta tsaron kan iyaka, ko shi ɗin ma ba don gina katangan ba. Labaran na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hare-haren jiragen sama da Amurka ta kai a ƙarshen satin da ya gabata sun lalata wata maɓoyar 'yan Al-Shabab da ke kusa da Mogadishu, babban birnin Somaliya, inda ya halaka mayaka aƙalla 62 da suka haɗa da matsakaitan kwamandojin mayakan 10, a cewar jami'an gwamnatin Somaliya da majiyoyin tsaro. A cewar wani jami'in leƙen asirin tsaro na ƙasar Somalia, 'yan ta'addan sun kafa wani ɓoyayyen sansani mai tazarar kilomita 53 kudu da birnin Mogadishu saboda kasancewar wajen kusa da babban birnin da kuma garin Marka mai tashar jiragen ruwa. Dakarun Amurka da na Somalia sun shafi shekaru da dama suna auna wasu sansanonin Al-Shabab da ke yankin Lower Shabelle, a cewar wani jami'in da ya buƙaci a sakaya sunansa.
Amina Buhari Auna kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau rundunar sojin Najeriya ta fitar da sanarwar cewa za ta rufe ofishin kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International da ke Najeriya saboda abin da ta kira ƙoƙari da kungiyar ke yi na tada husuma a ƙasar. Rundunar ta bayyana hakan ne a wata sanarwa da ta fitar a yau Litinin, wacce wakilinmu Hassan Maina kaina ya gani ya kuma haɗa mana wannan rahoto a kai.
Cikin wata sanarwa, hedkwatar rundunar sojojin Najeriya ta ce ta lura kungiyar Amnesty International na kukkulla kisisinar zargin sojojin Najeriya da laifin take yancin bil'adama. Sanarwar wacce kakakin sojan Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya sanya wa hannu, ta kuma ce kungiyar Amnesty International na shirin daukar nauyin wata zanga-zanga irin na bogi domin zargin jami'an tsaron ta hannun wasu kungiyoyin jekanayika da ma zargin shugabannin na sojoji, kamar yadda a baya suka yi amfani da rigimar Boko Haram da batun yan uwa almajiran Sheikh Ibrahim Al-Gazzaki, yanzu kuma da batun makiyaya da manoma. Rundunar sojojin Najeriya ta ce ta kuma gano cewar yanzu haka Amnesty International na shirin wasafa wani rahoto da ka iya bata wa sojojin suna don ganin sun wargaza Najeriya. A don haka sojin suka ce ba su da wani zabi illa su yi kiran a rufe ofishin Amnesty International da ke nan Najeriya. Sojojin Najeriya na ci gaba da fito na fito da cibiyoyi da ma kungiyoyin ƙasa da ƙasa a baya-bayan nan, ko a makon jiya ma sai da rundunar Operation Lafiya Dole ta haramtawa hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNICEF mai kula da kadadan yara gudanar da ayyukanta a shiyar arewa maso gabas, kafin daga bisani kuma su soke wannan haramci da suka yi. Al'amarin da masu lura da al'amuran yau da kullum ke cewar sojojin sun yi amai sun lashe. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina kaina, ɗazunin na tuntuɓi kakakin ƙungiyar ta Amnesty International a Nigeria, wato Malam Isa Sanusi, wanda na fara da tambayar shi yadda suke kallon wannan gargaɗi da rundunar sojin Najeriya ta yi musu.
Irin wannan zargi ba yau aka fara yinsa ba. In ka tuna, ko a ƙarshen makon nan da ya wuce akwai irin wannan zargi da aka yi wata hukuma ta Majalisar Ɗinkin Duniya a nan Najeriya. To ba ma so, saboda muna ganin cewar aikin da suke yi yana da muhimmanci, ba ma so mu riƙa jayayya da su. Mun fi so su mai da hankali a kan aikinsu na kare darajar ƙasar nan da kuma tabbatar da zaman lafiya. Mu dai kawai abin da muka yi shi ne rahoto ne muka yi, inda muka nuna a kan cewa cikin shekaru uku aƙalla kusan mutane 4,000 aka kashe sakamakon rikici tsakanin makiyaya da manoma. Abinda muke cewa shi ne haƙƙin gwamnati ya rataya a kan gwamnati haƙƙi ne ta kare dukiya da rayukan jama'a. Shin mutane kusan 4,000 nan da aka kashe, wa aka hukunta, wa aka kama, kuma me ake yi domin a ga cewa an tabbatar da adalci ga dangi da waɗanda suka zama marayu saboda waɗannan kashe-kashe? Abinda mu muke magana a kai kenan.
To su suna zargin ku da cewa kun bar ainihin aikin ku da ya kamata a ce kun bai da hankali a kai, kuna amfani da wasu ƙungiyoyi kamar masu zaman kansu ko kuma masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam wajen ganin cewa kun tada husuma kamar yadda suke zargi. Misali, sun kawo batun rikicin Boko Haram da batun rikicin makiyaya da manoma, akan kuna amfani da waɗannan rikice-rikice kuna ƙoƙarin tada husuma a Najeriya.
To gaskiya ba mu so mu yi mu mai da martani akan irin wannan zargi ba, domin ba ma so mu shiga jayayya. Mu abinda muke so a mai da hankali akan batun da ake magana akai. Mutane 3,000 da 600 ko 500 da wani abu sun mutu a cikin shekara uku. Me ya faru ya akai haka a duk duniya, ba inda za a yi haka, kowa ya shiru sai kasa irin tamu. To baya ga wannan, mun san cewa kasa Najeriya kasa ce mai doka, tana da tsari. Idan mutum ana zarginsa da yana ko ya yi wa kasa zagon kasa ko ya ci amanar kasa, akwai doka da ya kamata a yi amfani da ita a hukunta shi. To idan mutum ya yi zargi kuma ya kamata ya gabatar da hujjojinsa, waɗanda yake masu ƙwari ne ko kuma ya ɗau mataki na zuwa wurin shari'a.
To su suna cewa suna da bayanai da hujjoji da ke nuna cewa lallai kuna aikata ayyukan da ake zarginku da su.
Tunda suna da hujjoji, shikenan sai da kamata ya yi a ce tunda da hujja na a gabatarwa mutane. Idan aka gabatarwa al'umma, a gabatar da hujjojin na a bainar jama'a, to kaga za a kunyata mu. Idan ma muna yin wani abu ne domin mu wargaza ƙasar nan, sai Allah ya tona mana asiri. Abinda mu muke fata kenan.
To yanzu kamar da suka ce wannan gargadi ne, idan ba ku sauya salon tafiyar ku ba za su rufe ofisoshin ku, kamar ya kuka ji da wannan gargadi da suka muku?
To har yanzu dai muna nazari akan wannan batutuwa da suka fito daga gare su, sannan kuma har yanzu ba mu tsaye da matsaya ba, muna tattaunawa da dukkan waɗanda ya kamata.
Isa Sanusi kenan, kakakin ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a Najeriya. To kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku, shin ya kuke kallon wannan lamari? Amma kafin mu buɗe layukanmu, mu shaƙata da wannan waƙa. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya, sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655. Kamar da lana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Bauchi. Wane ne akan layi?
To Mahmud, kai da Amina, barkanku da dare.
Madalla, barka dai.
Salisu na gaidan mai biredi ne daga Jamara, kuma sakataren mabugawa na arewacin Bauchi.
To muna jin kamalan Salisu.
Yawwa, to wannan takaddama dai har ga Allah ya kamata kowa ya tsaya a matsayinsa. In dai nace ina jin yunwa, to ni nake jin yunwa. Wani ba zai zo ya ce min shi yake jin min yunwa ta ba. Yawwa, to kamar yadda take barazana duka ofishinta, to komai dai za a duba yanayi. Su hukuma su duba yadda jami'an tsaron su suke da yadda suke kare kasa a cikin kasarsu. Ba wani ne zai zo yana nuna barazana ko za a rufe ofis ko makamancin irin wannan ba. In dai sun yi, to suna kiyayewa, to ai ba wai wani abu ne abin tarihi da ya wuya ba, sai a yi abu a cikin lumana, a gama lafiya, a yi lafiya. Wannan shi ne gudunmuwata daga Salisu na gaidan mai biredi Jamara.
To muna godiya Malam Salisu, bari mu je jihar Kaduna. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullah.
Malam Mahmud Lalo, barka da yammaci.
Yawa Alhaji, barka da dare.
Yawa, su ɗaya suna da Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
Ina da Allah, muna jin ka.
to mu da mu irin wannan ranar muke so mu jima a Najeriya gaba ɗaya, domin Amnesty International wannan kungiyar da suke magana wai kare haƙƙi dan adam, suna kare wani bangare ne daban, dan haka akwai abubuwan da akai gasu nan a Najeriya kirkiri mun gani ba su magana ba, sai akan abin da zaka zo domin su yada wata manufa ta su ko kuma su kawo mutane haddasa-haddasan wani tashin hankali a Najeriya. Ni na goyi bayan wannan kungiyar sojoji ta kulle wannan Amnesty International domin ba su da wani amfani,
to amma
suna da amfani, ana kashe mutane a zamfara, ana kashe mutane a yana ne
Alhaji Musa, kamar yadda ka ji shi kakakin da ya magana a hirar da muka yi da shi ya musanta waɗannan zarge-zarge da ita rundunar sojin Najeriya take musu.
Ka gane wannan abubuwan mu 'yan Najeriya ne mun san komai, mu masu yaɗa masu bayani ne aka watsa labarai duk inda ka sani muna shiga muna wai mun san abubuwan da suke, ya kamata a ce suna abubuwan da ya kamata a Najeriya, amma ba wai a ce ra'ayin kansu ko kuma a suna kare wani bangare ba, don haka wannan abun ya kamata Amnesty ma mai amfanin ta ma a Najeriya. A tashi lafiya Alhaji Musa Garo, na gode.
To mun gode Alhaji Musa, bari mu je jihar Jigawa, wane ne akan layi?
Salamu alaikum.
Amin, alaikum salam.
Kana magana da Kamusu Muhammad Sakaina wanda ke haɗe da gannin sarki
a Najeriya. To muna jin ka.
Yawwa, ra'ayina a nan gaskiya shi ne Amurka ne ban ga amfani da Najeriya ba.
Baka ganin
kamar
to muna jin ka. Baka ganin suna taimakawa wajen faɗakar da mutane kan abin da ya shafi haƙoƙinsu?
Wallahi ba wani abu faɗakar da suke ce kawai ba abin da suke illa munafiki. Ni wallahi tallahi kwata-kwata ba ta nuna amfani. Ku kokari take komai ta haddasa mutane su tuna Najeriya, mu kuma Najeriya nan uwa ɗan uba ɗaya ne, ko ba haka ba ne? Magana fi cikin layi, tunda ka gaba ta nuna amfani. Komai za su fito tsakanin Allah su faɗa mana.
To Hamisu kenan. To muna godiya Hamisu daga jihar Jigawa, za mu tsallaka zuwa can Nasarawa. Wade ne a kan layi?
To mai magana Bashir Taylor ne daga nan layin Nauyuka cikin garin Lafiyan Bari-bari.
To muna jin ka Malam Bashir.
To a gaskiya yana da kyau kwarai da gaskiya a samu fahimtar juna tsakanin sojojin Najeriya da kuma waɗannan kungiyar kare haƙƙin bil'adama. Don kuwa fahimtar junansu, in dai an samu fahimtar juna, ba za a ringa samun wannan kace na ce ba. Kuma sojojin Najeriya suna iya kokarinsu, ya zama wajibi duk wata kungiya da tana Najeriya ta baiwa sojojin Najeriya goyon baya 100% domin a samu tabbataccen zaman lafiya a Najeriya. Na gode. Bashir Taylor daga nan Lafiyan Bari-bari.
Mu ne da godiya Malam Bashir daga Nasarawa. Za mu je can kudu maso kudancin Najeriya a Port Harcourt. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum.
Amin, alaikum salam.
Sunana Salisu mai dabino daga garin Port Harcourt.
To muna jin ka Malam Salisu.
To alhamdulillah, wannan kungiya da take wannan abin nan gaskiya ba ma gargadin ta za su yi ba, kamata ai kawai su rufe masu sa'ariyu kawai wannan kungiya da take ba, don kokarin da sojojin Najeriya suke ta yi ba mu taɓa jin sun faɗi kokarin sojojin Najeriya ko da su ɗaya ba, sai dai aka sun haka kawai. Yadda yin sojojin Najeriya suke ta kokari, muke ta taya su addu'a, sun su ba mu taɓa jin su abin nan ba. Yanzu nan sojojin da aka shi wancan satin da ya wuce, matabajin sun jajanta masu ba ko sun kawo wasu a haidu su ce sojin Najeriya sun yi kaza, saboda haka mu dai gaskiya ba mu ga ba ta da wani amfani a nan Najeriya, ya kamata a rufe ta, ba ta da wani amfani.
Ra'ayin Salisu kenan a Port Harcourt. Muna godiya. To madalla, muna godiya Malam Salisu. Bari mu je jihar Sokoto, wane ne a kan layi?
Najeriya.
Madalla. Na Sokoto kana tare da mu?
Ina tare da ku Malam Mahmudu Lalo.
Yawwa, to muna jin ka.
To kuna tare da Usman Ezelo Bonkari, karamin hukumar mulki ta Binjiya jihar Sokoto Najeriya.
To muna jin ka Malam Usman.
To dangane da wannan niyyar da nake so in kira anan, ya da kyau a ce da ita Amnesty International da sojin da sojin Najeriya to zanna teburin shawara a gano ina gaskiya al'amari yake. Mu yanzu bamu ehetuwa mu ce Amnesty ba ta da gaskiya, kun ba za mu ehetu mu ba ita rundunar sojin kararar cewa ita da gaskiya ba. Wannan abin da zai nuna wani ita ce gwamnatin Najeriya, ya da kyau shugaban kasar tarayyar Najeriya ya zauna da waɗannan mahukuntan guda biyu, shiga cewa ina gaskiya al'amarin, tun da har suna zargin an kashe akalla kusan mutum 4,000 kuma babu wanda an ka hukunta. To ya da kyau a ce gwamnatin Najeriya ta tsaya ta yi amfani da dama ta gano gaskiya al'amari ya har gaskiya ne to a hukunta wanda sun kai wannan abin da muka gano ɗauki matakai tun da a hadda UNICEF sun to sun ce sun hana mata ayyuka kuma daga baya sun yi amai sun lace sun ce sun bata dama to ga yadda kowa ce don Allah kada mu sa son rai mu ƴan Najeriya a'a mu ba kowane bangare lace yaki ne a ga cewa ai bincike an gano marasa gaskiya da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya nagode wa Usman Ibrahim Labon kada karamar hukumarki ta bin jajiya ta fitar Najeriya
to mu ne da godiya Malam Usman zamu je jihar Yobe wane ne akan lai a Yobe
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Kana tare da mutaka mai lallacin babbar tashar da Maturu jihar Yobe Najeriya.
To muna jin kamar mutaka.
Allah hakika wannan abu da ake tattauna kai mu gaskiya mu ga amfanin kungiyar Amnesty International a Najeriya ba.
Dalilin ka malam mutaka.
Na'am.
Dalilin ka.
Dalilin na shine duk abin da ake yi ba mu taba jin abin da ake cewa fili ne karan za a ce ga abin da ake yi na suna kare haƙƙin adam ba. Saboda abinda mu ƙarara a idan muke ganin abinda sojoji suke a nan su a nan yankin da muna gani alhamdulillah suna aiki iya bakin ƙoƙarinsu to abinda yake samun su ba mujen da ake jajanta musu irin abubuwan da yake samun su ba.
Baka ganin akwai wata hanya da ɓangarorin biyu za su iya aiki tare domin a kai gagaci wato tsakanin sojojin kenan da ita wannan ƙungiya ta Amnesty?
To ai kamata a yi a ce sun zauna tsakaninsu sun tattauna duk abin da yake ko zai kawo cigaba a wannan aiki nasu. Domin da zai an suka kawo mana wannan cigaban to shine za mu gani a bakarra amma ba san ta koyi ba mu san abin da suke tattauna ba ai wannan ba cigaba bane.
To muna godiya mutaka. Muna da wani kira daga jihar Bauchi wane ne akan layi?
Sunan Alhaji Audu Bajere daga Niji.
Eh wato Alhaji Audu muna jinka.
To ni dawara ta zuwa. Wa'annan mutane su zauna tsakanin su daidaita inda kowa yana da amfani. Amma ya kamata a ce kullum su wanda a ce yana ce yana mu. Wannan shi ne shawara ta kuma na fata za su haɗa kansu don a zauna lafiya.
To muna godiya Alhaji Audu daga Bauchi za mu je can jihar Niger wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
To sunana Dallami Joja Kagara jihar Niger Nigeria.
To muna jin kamalan Dallami.
To abubuwan da yake faruwa a Maiduguri ga abin da matakan da sojoji suka ɗauka akan kungiyar da wanda suke taimaka ma marasa lafiya to a halin gaskiya ya kamata sojoji su haɗa kai da wannan kungiyar nan su zauna wurin da kurakurai suke a yi gyara amma ba wani bangaren da zai iya yi shi kadai ba tare da wannan kungiyoyin ba ya kamata su haɗa kai su tafi tare. Duk abubuwan da yake faruwa a zauna a yi gyara a gabin da yake faruwa sa a yi gyara a kai amma ba wai a hana su kwata-kwata ba bai yi ba ya kamata a sayi nazari a kai.
To muna godiya Malam Dallami daga Niger muna kuma jihar ta Niger har ila yau wane ne akan layi?
Ibrahim ne wankin hula garin mai gode a Kimba.
To muna jinka Malam Ibrahim.
To gaskiya ni a ra'ayina wannan kungiyar ba ta daura amfani mu gare mu a nan Najeriya.
Muna jinka.
Domin saboda sau nawa ne ake sake haƙƙin bil'adama amma kuma babu wani abu da suke wanda za a ce ga shi sun yi ali sun kwato haƙƙin bil'adama.
Malam Ibrahim sukan fitar da sanarwa cewa an yi kaza a wuri kaza asali ma ita wannan takaddama ta samo asali ne wato tun daga wani rahoto da suka fitar na cewa an kashe dabban mutane a wani wa'adin lokaci.
To an kashe mutane a wani lokaci to meye suka yi wanda yake za a ce gashi sun yi kokari ainihin an bi musu haƙƙin ɗan gwanzu da aka kashe ba su daura amfani mu gare mu.
To muna godiya Malam Ibrahim daga jihar Niger ra'ayin sake nan bari mu je Adamawa wane ne akan layi?
Eh sa magana da Malam Jesu ne daga Adamawa.
Da yawa muna jinka.
Eh ra'ayina dai zanna dai su daidaita tsakaninsu domin Amnesty su wani lokaci sukan shiga harkar soja kuma ana iya kashe sojoji amma ba su iya magana akan abin da ake musu ba.
Muna jinka mana.
To kuma ya kamata su san su sojan ma su ma da rai suke Allah ya yi aka ba su kuma sun rance ne akan.
To kiran shi ya kace kuma dama an daga mana hannu lokaci ya muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin ba da gudunmawa. yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Liverpool ta Ingila za ta fafata da Bayern Munich ta ƙasar Jamus a zagayen 16 na gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin zakarun Turai. A yau ne aka shata jadawalin fafatawa a zagayen na biyu bayan kammala wasannin matakin rukuni-rukuni na gasar a makon jiya. Su ma dai ƙungiyoyin Manchester City da Tottenham za su fafata ne da ƙungiyoyin ƙasar Jamus, inda City din za ta haɗu da Schalke 04, yayin da ita ko Tottenham za ta kece reni da ƙungiyar Borussia Dortmund. Manchester United za ta fafata da PSG ta ƙasar Faransa. Real Madrid ta ƙasar Spain kuma za ta kara da Ajax ta ƙasar Holland, yayin da Juventus ta ƙasar Italia ita kuma za ta buga da Atletico Madrid ta ƙasar Spain. Zakarun gasar La Liga ta ƙasar ta Spain, wato Barcelona, za su fafata ne da ƙungiyar Roma ta ƙasar Italia. Za a fafata wasannin matakin ne na farko daga ranar 12 zuwa 20 ga watan Fabrairun sabuwar shekara, yayin da kuma za a buga wasanni na biyu daga ranar 5 zuwa 13 ga watan Maris. A nahiyar Afrika kuma, hukumar ƙwallon nahiyar wato CAF ta tabbatar da cewa san ba ta ɗauki wani mataki ba na tilastawa ƙasar Ivory Coast ta karɓi bakuncin gasar cin kofin nahiyar Afrika ta shekara ta 2023 a maimakon ta shekara ta 2021. Shugaban hukumar Ahmad Ahmad ya faɗa a wata kafar gidan talabijin cewa ƙasar Kamaru ce aka baiwa damar shirya gasar ta shekara ta 2021 ba ƙasar Ivory Coast ba. An kwace wa ƙasar ta Kamaru damar karɓar bakuncin gasar ta shekara ta 2019 mai zuwa saboda rashin kammala shirye-shirye da kuma tsaro. A ranar Asabar da ta gabata, hukumar ta CAF ta tabbatar da cewa ƙasashen Masar da Afirka ta Kudu sun gabatar da buƙatunsu na karɓar bakuncin gasar ta baɗi, kuma ba a kai ga cimma matsaya akan buƙatun nasu ba har sai nan da ranar 9 ga watan Janairu. Yanzu haka ana zaman ɗarɗara ƙungiyar Manchester United ta Ingila, biyo bayan kashin da ta sha jiya a gidan Liverpool da ci 3 da nema a wasan gasar Premier. Masu sharhi akan lamuran wasanni na ganin hakan kan iya shafuwar makomar aikin mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Jose Mourinho, a daidai lokacin da kuma ake hasashen mai yiwuwa ta rasa wasu zaratan 'yan wasanta irin su Paul Pogba da watakila za su iya canza sheka daga ƙungiyar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
An fara tattaunawar sulhu tsakanin Amurka da Taliban a yau dinnan Litinin a haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Ba a sami jami'an gwamnati ba a lokacin da aka buƙace su domin tattaunawa akan taron da aka gudanar. Amurka na zargin wasu abokan kasuwancin tsohon mai bawa shugaban Amurka Donald Trump shawara akan harkan tsaron ƙasa Michael Flynn, su biyu da aikin kama ƙafa ma ƙasar Turkiyya a Amurka. Rubu'i ko ɗaya bisa huɗu na ayyukan gwamnatin tarayyar Amurka zai tsaya cik daga ƙarfe 12 na daren ranar Juma'a. Muddin fadar shugaban Amurka ta White House da 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka suka kasa cimma jituwa kan sabon kasafin kuɗi, ciki har da zancen gina katanga tsakanin Amurka da Mexico kamar yadda shugaba Donald Trump ke so don daƙile kwararowar baƙin haure. Hare-haren jiragen sama da Amurka ta kai a ƙarshen satin da ya gabata sun lalata wata maɓoyar 'yan Al-Shabab da ke kusa da Mogadishu, babban birnin Somalia, inda ya halaka mayaka aƙalla 62 da suka haɗa da matsakaitan kwamandojin mayakan 10, a cewar jami'an gwamnatin Somalia da majiyoyin tsaro. A cewar wani jami'in leƙen asirin tsaro na ƙasar Somalia, 'yan ta'addan sun kafa wani ɓoyayyen sansani mai tazarar kilomita 53.
Masu haro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin ita Amina Buhari auna da Tidani gabatarwa da Julie Lagos Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa, sai injiniyanmu Zainab Abdulrahman. Muhammadu Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.